Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harambe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Laraba, yau ga watan Yuni a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, za mu kawo muku rahoto akan wasu daga cikin batutuwan da aka mika wa kwamitin Majalisar Wakilan Najeriya a yayin sauraron jin ra'ayoyin jama'a na shiyar Arewa maso yammacin kasar akan gyaran kundin tsarin mulkin kasar wanda aka yi a Kano a yau Laraba. Bayan haka, za ku ji ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da Honorable Shehu Muhammad Koko game da batun jiragen saman yakin da Najeriya ta saya daga gwamnatin Amurka, inda ya yi bayani akan kera jirgin da kuma gyaran shi. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Wani gungun jam'iyyun siyasa masu tsatsauran aqida a Isra'ila da ke kokarin tsige Prime Minister Benjamin Netanyahu na da har zuwa ƙarshen yau Laraba don kulla yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Shugaban jam'iyyar Yesh Atid, Yair Lapid, ya jagoranci yunkurin. Shugaba Ruben Rivlin ya ba Lapid damar haɗa kan gamayyar jam'iyyu da za su iya samar da yarjejeniya a majalisar Knesset mai kujeru 120 bayan da Netanyahu ya gaza yin haka a farkon watan Mayu. Lapid ya sami ƙwarin gwiwa a ranar Lahadi lokacin da Naftali Bennett, wanda ke jagorantar jam'iyyar Yamani mai kishin ƙasa, ya ce zai shiga cikin haɗakar. Yarjejeniyar za ta baiwa Bennett damar yin shekaru biyu na farko a matsayin Prime Minister kafin a juya Lapid ya hau kan mulkin. Isra'ila ta kasance cikin wani rikicin siyasa na tsawon shekaru biyu, yayin da a ƙasar aka gudanar da zaɓuka har so huɗu. Bayan zaɓuka biyu na shekarar 2019, Netanyahu ya kasa kafa ƙawance, amma ya ci gaba da zama Prime Minister na riƙon ƙwarya. Shekara guda da ta gabata, ya kafa gwamnatin haɗin gwiwa tare da abokin hamayyarsa Bernie Gantz. Amma tsarin ya wargaje a cikin watan Disamba, sa'ad da majalisar dokokin ta kasa zartar da kasafin kuɗi. Kafofin yaɗa labaran Iran sun ruwaito a yau Laraba cewar jirgin ruwan yaƙi mafi girma na sojojin ruwan ƙasar ya kama da wuta, ya kuma nitse a gabar tekun Oman. Rahotannin sun ce jirgin tallafi Keg ya je kusa da tashar jiragen ruwa ta JASC. An kuma sami kwashe dukkanin ma'aikata da ke cikin jirgin lafiya. Babu wani bayani da ya bayyana yadda wutar ta tashi. Jirgin Kashaf na ɗaya daga cikin jiragen ruwa na Iran da ke iya ɗauke wasu jiragen yaƙi da suke cikin teku. A shekarar da ta gabata, wani jirgin ruwan sojojin Iran ya yi kuskuren karo da wani jirgi da ke ɗauke da makamai masu linzami a yayin atisaye a kusa da JASC, inda ya kashe ma'aikatan jirgin 19 tare da jikata wasu 15. Ma'aikatan jirgin biyu sun mutu a shekarar 2018 lokacin wani jirgin ruwan Iran mai lalata jirgin ruwa ya bugi ruwa tare da nitsewa a cikin tekun Caspian. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mahukunta a jihar Victoria da ke kudancin Australia sun tsawaita zaman kulle na mako guda a Melbourne, babban birnin kasar, domin daƙile yaduwar sabuwar cutar COVID-19 da ta ɓarke. An fara ƙaƙaba dokar kulle ne a duk faɗin kasar a makon da ya gabata, bayan da jami'an kiwon lafiya suka gano wani nau'in ƙwayar cuta mai saurin yaduwa da ke yaduwa cikin sauri a jihar ta Victoria. An danganta sabuwar annobar daga wani matafiyi daga kasashen waje wanda ya kamu da wani nau'i da aka fara ganowa a India a lokacin da yake keɓe a cikin otal ɗinsa. jami'an kiwon lafiya sun sanar da sabbin kamuwa da cutar ta COVID-19 mutum guda shida a ranar Laraba, waɗanda adadin ya kai ga mutane 60 ya zuwa yanzu. Mukaddashin firimiya na jihar Victoria, James Malino, ya faɗa wa manema labarai a Melbourne, "Idan muka bari wannan abin ya ci gaba da gudana, zai yi muni sosai. Dole ne mu tabbatar da mun kai cutar ƙasa, saboda idan ba mu yi haka ba, mutane da dama za su mutu." Ko da yake mazauna Melbourne mutane miliyan 5 za su kasance cikin tsatsauran matakin kulle har zuwa ranar 10 ga watan Yuni. An ɗage matakan kullen ga mazauna yankin Victoria tare da iyakance taron jama'a da masu zaman kansu don damar cin abinci. Ma'aikatar harkokin wajen Malaysia ta ce a hukumance za ta kalubalanci China kan kutse a jiragen yakin China guda 16 da suka yi a sararin samaniyarta a farkon wannan makon. Sojojin sama na Malaysia sun tura jiragen yaki domin karkatar da wasu jiragen China wanda wata na'ura mai hangen nesa ta gano su a kusa da kimanin mil 60 daga gabar jihar Sakarwat a tsibirin Borni wanda ke tekun kudancin China. An gano jirage kamar su Ilyushin IL-76 da Yinshin Y-20 masu safaran manyan dabaru da ke shawagi a sama a tazara tsakanin kilomita 7-8. Ma'aikatar harkokin wajen ta kira lamarin a matsayin babbar barazana ce ga yammacin ƙasar da kuma tsaron jiragen sama. Ministan harkokin waje Hishamuddin Hussein a wata sanarwa ya ce matsayin Malaysia a bayyane yake yin hulɗar jakadanci da ƙawance da kowace ƙasa ba yana nufin cewar za mu yi wasa da lamuran tsaron ƙasarmu ba ne. Ofishin jakadancin China ya musanta zargin na Kuala Lumpur, yana mai cewa jiragen suna gudanar da atisayen horon tukin jirgin sama na yau da kullum kuma suna bin dokokin ƙasa da ƙasa. China ta yi ikirarin haƙƙin mallakar yankunan kusan duk tekun kudancin China tare da yin watsi da ikirarin makwabtan ƙasashe kamar su Brunei, Malaysia, Philippines, Taiwan da Vietnam. Ta faɗaɗa yawan sojojinta a faɗin tekun gaba ɗaya, tana kuma ƙirƙirar tsibirai tare da girka sansanonin sojoji da wuraren saukar jiragen sama. Kakakin Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta yi watsi da kwamitin shugaban ƙasa da zai yi nazari kan bore da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu a harabar Majalisar Dokokin Amurka. Ta faɗa wa 'yan majalisu na jam'iyyarta 'yan Democrat a ranar 3 cewar naɗa kwamitin da shugaba Joe Biden ya yi ba zai yi wani tasiri ba, a yayin da Majalisar Dattawa ta hana wani bincike mai zaman kansa a makon da ya gabata. Hakan ya faru ne a cewar wani mutum a ƙungiyar masu ikirarin demokuraɗiyya mai zaman kansa wanda ya magana da sharaɗin saka ya sunansa don tattaunawar cikin gida. Pelosi ta shimfiɗa wasu hanyoyi bayan da mafi yawan 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican suka kaɗa ƙurar adawa da hukumar bincike don ƙirƙirar wani kwamiti mai zaman kansa don binciken abin da ya faru a majalisar ta ƙasar a Capitol. A yayin da hukumar ta tsaya cak yanzu, Pelosi ta ce kwamitin majalisar na iya jagorantar binciken.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Batun ƙara yawan alƙalan kotun ƙolin Najeriya da faɗaɗa hurumin kotun ɗaukaka ƙara, ƙirƙiro sabbin jihohi da baiwa ƙananan hukumomi 'yanci na haƙiƙa, kana da shigar da sarakunan gargajiya wajen tafiyar da harkokin mulki musamman a lamarin tsaro na daga cikin bukatun da aka mika wa kwamitin majalisar wakilan kasar a yayin sauraron jin ra'ayoyin jama'a na shiyar arewa maso yammacin Najeriya akan gyaran kundin tsarin mulkin kasar wanda aka yi a Kano a yau Laraba. Wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Whatever the submissions from the general public and the entire workers of this country will be put into consideration by the two chambers while amending the
constitution. Wakilan kungiyar kwadagon Najeriya da nagugwar mayar shugabanci na gari da shugabannin al'umma da malaman addini, lauyoyi da sarakunan gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki daga jihohin Katsina, Kaduna, Kano da kuma Jigawa ne suka halarci taron jin ra'ayin jama'ar.
Gyara da muke so a yi akan sashi na 230 a ƙara yawan alƙalan da suke Supreme Court, wato kotun koli. Da mafi yawa shine 21, to yanzu mu muna so a ƙara su su zama alal akalla kasu gaza 39 kuma kasu wuce 49, sannan 17 daga ciki lalle su zama masana ne akan shari'a addinin musulunci, 17 kuma su zama masana a shari'ar gargajiya. Ai a rayuwar mu kesa san shari'ar musulunci za su iya zarta su yi appeal haccan, to in sun tafi appeal can kuma nan iyakacin alƙalai a nan suka tsaya ba sa nan, to ya kake ganin makomar wannan appeal?
Barista Aisha Tijjani kenan guda cikin lauyoyin da ke rajin ƴancin bani Adama a Kano. Dr. Kamal Abdulkadir Mustafa Talbangaya shine ya gabatar da kasidar Nana ta bukatar kirkiro da sabuwar jihar Tiga daga jihar Kano ta yanzu, yunkurin da yace sun fara shi tun fiye da shekaru 30 baya.
Jihar Tiga da muke nema duk jihohin duk ainihin senatorial district da ake da su a ainihin fadin tarayyar kasar nan, babu senatorial area da take da local government 16 sai Tiga. Allah ya ba mu albarkatu, muna da manomi, muna da albarkatu na karkashin kasa, muna da ruwa, ba abin da ba mu da shi. Dan haka mu muna ga karfin arziki da Allah ya bamu ya kamata a ce an bamu damar mu zo mu zauna mu ci gashin kanmu, ba wai dan ba ma san Kano bane, a'a muna so Kano ta ci gaba ne.
A karo na uku suma ƴan kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin Najeriya, wato NALGE a takaice, sun jaddada bukatar su ta neman baiwa kananan hukumomin Najeriya 774 cikakken ƴanci, ko da yake sun dade suna zargin gwamnonin jihohi da yi wa wannan yunkuri nasu kafar ungulu. Comrade Haliu Haruna Kankara shine ma'ajin kungiyar na ƙasa baki daya.
Duk lokacin da aka yi wannan yunkuri a majalisun jihohi ake samun matsala, kuma mun yi imani gwamnoni ne suke sa wato ƙarfin iko suke sa majalisun kananan jihohi suke watsi wannan gyara. Lalle ya zama wajibi wannan karan shugabanni su yi hakuri su ba kananan hukumcin gashin kansu, domin yawancin waɗannan matsaloli na rashin tsaro ba wani abu ne asasa wannan matsaloli, rashin shugabanni a kananan hukumomi da za su rika maganin waɗannan matsalolin a duk lokacin da suka taso suna kanana. Su dibi Allah, su dibi ƙasar nan. In ho babu Najeriya ba za a samu gwamna ba, in ba Najeriya ba za a samu ɗan majalisa ba.
Honorable Alasan Ado Doguwa, wanda shine ya jagoranci zaman kwamitin a Kano, ya ce babu ko shakka ra'ayin da jama'a suka bayyana shine majalisar za ta yi aiki da shi.
Dukkaninmu nan jama'a suka zaɓo mu, so ina so 'yan Najeriya su sakankance su samu gamsuwa cewar wakilansu ne jakadunsu na amana wadda suka zaɓa su wakilce su a tsarin mulkin ƙasar nan a majalisa, su ne suke da haƙƙin yin wannan hidima. Saboda haka ina tabbatar wa 'yan Najeriya cewar abin da za mu yi zai zo daidai da abin da mutanen Najeriya suke sha'awa ne Najeriya ta zama.
A makon jiya ne dai ita ma Majalisar Dattawan Najeriya ta yi makamancin wannan taro a Kaduna don jin ra'ayin jama'a game da kwaskwarimar da ake sanyuwa kundin tsarin mulkin ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Idan masu sauraro ba su manta ba, a shirinmu na ranar ɗazu mun kawo muku hira da shugaban kwamitin harkokin sojan saman Najeriya, wanda ya kawo ziyara na Amurka akan batun jiragen saman yakin da Najeriya ta saya daga gwamnatin Amurka. A ci gaban hirar, Honorable Shehu Muhammad Koko ya bayyana cewa ana horar da sojojin Najeriya akan gyaran jirgin kuma da su ake kera shi. Ga tambaya ta gaba da Grace Alheri Abdu ta yi masa.
Babu shakka wannan babban ci gaba ne samun waɗannan jiragen yaƙi da kuma horar da waɗanda za su yi wannan tukin. Babban kalubale da ake fuskanta a Najeriya musamman kai ka sani shine harkan gyara. Idan aka so wani abu ya lallace, sai dai ko dai a mai da shi ƙasa da aka yi ta gyara, wani lokaci a gyara shi kusan kuɗin da aka so shi, ko kuma a watsar da shi sabili da rashin iya gyara shi. Menene shirin ganin cewa wannan jari da aka zuba nan ba da dadewa ba bai zama alaƙaƙai ko kuma an samu koma baya ba wannan fanni?
Ba shakka Hajiya, kar ki manta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tsohon soja ne, kuma shi da kanshi shi ya zauna yi nazarin wannan jiragen da ake son a so na Super Tucano da me ya kamata hada saboda su wanda za su yi amfani da shi sojojin sama su amfana abinda ake so jirgin ya zo ya taimaka a samu zaman lafiya kuma hakan ya faru wannan kwangila ta hadu da koyawa su kansu matuƙa jirgin wanda ƴan Najeriya ne sojojin sama ne na farko kenan na biyu kuma gyaran wannan jiragen idan suka lalace kin ga biyu kenan sai kuma na uku shine kera wannan jirgin mutanen mu da su aka hada aka kera wannan abubuwan mutanen mu da su ake bi ana hada wancan da wannan da wannan mutanen mu sojojin Najeriya su aka koyawa yanzu haka suna gari da ake kira Modi anan kusa anan jar Florida da ake kira Modi yanzu haka suna wurin mun diba su ana koya musu jirgin har shi kanshi wanda yake koya musu jirgin yace kai in Najeriya haka suke da basira bai tunanin cika cikin wannan shekarun za su koyi wannan saboda wannan jirgin da aka yi na Super Tucano an hada mishi wasu abubuwa wanda ba kowane a kasa da suka siya kamar Lebanon da Afghanistan da suke da shi ba wannan da aka yi na Najeriya daban aka yi shi kuma sun ce an sa misali kimiyya da kuma harka take kirkiyar ta sabuwa ta zamani amma gashi ɗan Najeriya da aka kawo su akuya musu sai sauran sun kama yace kai lalle wannan sojojin namu suna da basira kwarai nake ƙara tambayar cewa me tabbacin magana cewa lalle abin da ake koya musu sun iya kuma yace ya tabbatar min cewa lalle sun iya za su iya gyara wannan abin za su iya tuka shi in wasu kullum suka kasu kuma za su iya diba su gyara yadda ya kamata to tabbacin da zan bayar kenan babu matsala akan wannan
wato waɗannan da aka kawo su nan su koya su ne za su zama tukan jirgin su ne za su zama kanikawan kuma
akwai kanikawa wato injiniyoyi akwai kuma matukan jirgin akwai kuma masu maintenance jirgin su ne injiniyoyin to haka abin ya haɗu gaba ke daya
A gaida Grace Alheri Abdu da wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
A halin yanzu farashin fiyar wata ya tashi daga naira 10 a kwara daya zuwa naira 20 a kwara daya. Da koyaya mazauna birnin Ibadan suka ji a game da wannan ƙari.
Sunana Abubakar Dangirangero ina koshin fiya wata
an kara ma fiya wata kuɗi wato ruwan leda
wallahi mun yi bakin ciki da karin fiya watan nan saboda fiya watan nan dai a bagi abin da ake zamun naira 120 to an kara musu naira 20 sun kara mana naira 10 ga duk ƙara guda kaga mu bakin ciki ne gare mu
to ba ka ganin cewa kamfanonin buga fiya wata ne suka shiga yajin aiki shi yasa ruwan suka yi karanci su kuma masu sai da su ka kara kuɗi
ruwa ba sai karamci ba ko ina kana ganin motocin su suna yawo ba a ce ba a gansu ba kuma can suna aiki kuma suna hituwa da su ƙarin naira a shirye da sasa su haka ƙara mana naira 10 ga dubban ta kwara guda
to amma saboda wannan yajin aikin da masu kamfanonin wato wannan ruwan leda ne ya kawo wannan ƙarin kuɗin
yajin aiki na kwana guda suka yi ƙarin kuma ƙarin kuɗin da sun kai na naira 20 su haka ƙara ma bagi to da suna cin naira 100 ga bagi su yanzu kuma sun fasa yadda da naira 100 sai sun ci naira 200 ga bagi shi yasa suka mai da afiya wata naira 20
to ya kaji da mai shesha
a ban ji dadi ba mu ji dadi ba mu talakawa saboda su a ruwan mu tabban
to kai kana shan fiya wata har yanzu
ina shan fiya ina shan fiya wata ko har gobe har yanzu
duk tsare da ya kara
to ya za a yi tunda su annan babu rijiyoyi mu na wanda zamu ce mu sha ruwa sai su
assalamu alaikum sunana Sule dan Kwatano daga Iwada
yaya batun karin kudin da aka yi na ruwan leda wato fiya wata
a karin fiya wata kan bai mun da dadi ba dan suna cin naira 80 naira 100 ga bagi can da dan kara naira 20 sun kusa sun kai mun karin naira 10 ya zama suna cin naira 200 ga bagi guda kenan
to yanzu na aka sai da jikka guda ko kuma leda fiya wata wato ruwan leda
leda fiya wata da rana sai musu 120 yanzu an mai sa musu 140 suka zo suka yi mana ƙarin naira 10 goma ko ci kwara guda
to wannan suka sai da kwara yanzu
kwara guda naira 20
a dana hawk center
kwara naira 10 ka center
to yanzu kana shan ruwan fiya wata
a gaskiya da rika ina sha so 5 so 4 amma yanzu kai ya kasa an sha so 2 in hakuri
amma ai ne kana shan leda nawa na fiya wata
da rika ina san dan bagi guda an kai gida amma yanzu ka sai da dan rika ga leda an kai gida saboda abun ya haika fara yin karin talaka
ba ka ganin yaran ka suna son ruwan fiya wata
a yaran ka suna sha sai da sharon rija gaskiya kan da abun ya zama waya talaka sai shinkafa ina kai sayan bagi
fiya wata domin sako ka ga masu kamfanonin buga fiya wata
sako na kamfanin masu fiya wata don Allah su tsaya mu tallaka don Allah su rage farashin nan da Allah kowa ya samu abin da ya ci don Allah tunda abun ya zama majiki ga kowa an riga an sama
ayodeji to mallam ayodeji yaya kana shan fiya wata
muna shan fiya wata
to amma fiya wata yayi tsada
ai mugun tsada guda da naira shi ne ka sai zuwa fa wallahi ya riga yayi kure kaga talaka yanzu abun su kai tsada a duniyan kai talaka su kai dawowa wallahi ba mu ji dadi a duniya ba sai dai Allah ya gyara dai
to ba ka ganin cewa kamfanonin sun ƙara kuɗi ne domin suna son su inganta ruwan su ƙara yin kyau
a ba su ƙara kuɗi daga kamfani abun da suka yi a duniyar zuwa abun da suka yi ma mutane sun yana saida kayan shi
kana ganin cewa masu talla su ne suke ƙara kuɗi ba masu kamfani ba
ba masu kamfani ba masu talla suke ƙara kuɗi
to amma kuma kamfanin sun yajin aiki
ba su yaje aiki ba yana nan hana aiki
yanzu suna aiki
yanzu suna aiki ba su yaje aiki ba
to kai yanzu zaka ci gaba da shan fiyo wata koko ba zaka sha ba
ai ba ci gaba sai dai sarwa rijiya to daga ruwa rijiya daga gida sa cikin robobi sun in kauci sagunan dinga sa
ba ka ganin yawancin wasu rijiyoyi ruwan su ba su da kyau suna illa ga mutum
ko yana da kyau ko bai da kyau mun riga mun sa ba di sida babu da zai faru insha Allah
zaka ci gaba da shan ruwa rijiya
san ci gaba in san koma in sa ruwa rijiya yanzu
to yaranka da mata da abokanka da yaya suna shan ruwan rijiya
suna sa mana sosai
ba su jin tsoron cuta
ba masala ba masala
sunana Ayodeji kenan
eh Mr Ayo kana shan ruwan pure water
ina sha sosai kore kwa
ka dade kana shan pure water
ina sha
to da pure water naira 10 yake yanzu naira 20 zaka ci gaba da shan ruwan pure water
to ya za a yi yanzu tunda ai muna kari kuma ba mu fasawa haka muna ta sha kuma naira 20 20 guda kuma ina sha pure water kullum muna sha pure water dudu haka nan da ai muna kari yanzu ana sai da guda naira 20 guda uku naira 50 haka muna ta sha to ya za mu yi anje komai da komai ya yi tsada haka haka ce muna
to yanzu a da kana shan pure water guda nawa a yi ni
da ko na sha mai yawa ina sha 7
yanzu ba da akai karin kuɗi
yanzu dole ne rage yanzu ina sha 3 ko 4 to da ai muna kari
to ai 3 ko 4 ba su isa ka
ai haka ne ina ta maleji haka nan ina ta maleji haka nan
ka taba sai mu wani pure water kyauta yanzu
yanzu ko za a yi kota ne yanzu ba dole mu ta duba duba ji musa ba
bari ya kai naira 20
ya wanda yanzu ya kai naira 20
to a da ka taba wani kyauta
ina yi dama ina yi ko na sai guda biyu wani ya so ya ce doka guda won ga sai doka ga sai 650 ko wai sha amma yanzu ko sai sha pure water yanzu sai na dan duba jehe nan kan kafin siya saboda mutane yayawa
mun ba kudi
ba kudi
ya alai kabiru ke ci
kana shan ruwan pure water
ni ka shan ruwan pure water
kana shan kamar leda guda a yini
eh gaskiya ina iya shan leda guda amma da ni da iyali na a wuni
kamar kwara 20 kenan
insha Allah
amma a lokacin da suna naira 10 kan kowane kwara guda ne
da lokacin ma suna naira 5 muna sha suka kai naira 10 muna sha to yanzu kan ka san mutum kwara daya sai naira 20 ka san dai rishin imani nan su ma ga jama'a ya yawa
to yanzu bai kwara na haka sha a yini
to ni yanzu gaskiya fi zibi da latin da kai 20 ban saya ba ruwan baho nake so in je in sha in koshi in na koma kuma gida can ma akwai baho sabo da ake daukowa in sha in koshi
ba ganin cewa ruwan pure water suna da inganci suna kara lafiya tunda tatacin ruwa ne
to ai wayannan ma na baho tatacci ne tunda Allah ya riga ta ce mana su ko ba gaskiya ba zamani ne da yazo sai muka bi zamani to kuma yanzu sun da sun tsawala mana mu ma sai mu kaurace musu
yanzu ba hukuma shan ruwan pure water kenan
a sai dai in ya sauko ban ci ban koma sha
ya koma naira 10
yau in ya koma naira 10 sai mu koma muna sha
sunana Muhammad Usman
ka san ruwan pure water sun tsada
ko sai ko na sani
nawa ake sai da ruwan pure water yanzu
a naira 20 da muna sai su 10
to ya ka ji game da tsadar ruwan pure water
wallahi ba dadi ruwan pure water sai dai Allah ya sauka Allah ya muna afuwa
amma kana sha
wallahi ina sha dole
har yanzu
kullum ina si a naira 20 nake saya duk sai ina sai naira 20
to kuma kana sai mu wasu
wallahi ina sai mu wasu kullum duk sai na sha in sha in ba wani sha
baka dan rage hannu ba idan ka kwatanta da lokacin da suna naira 10
eh to gaskiya na rage bisa man da saboda yanzu gaskiya ina sha hankali nake shin su ba kai ne nake sha ba da saboda gaskiya a tsananin rayuwa ta yi tsada ba dadi wallahi sai dai Allah ya muna sauki
ko kana shawara barin shan ruwan pure water yanzu
eh to gaskiya sai dai mu roki Allah ya bamu abin da zamu si abin da muke fata
amma ba zaka barin shan ruwan pure water ba
zan bari gaskiya ba zan bari ba
ko da sun kai naira 50
ko naira 100 ne in dai Allah ya bamu da zan si zan sha
yanzu tsadar ruwan pure water kana jin dadin su ko kina bata mare
wallahi ina bata mini rai ko ne lokaci ne tuna ni ji kishin ruwa sai abun ya bata mini rai
to me yasa ba zaka bar ruwan fitino sama bata mare
ya za'a yi abun ya zama min dole sai na sha su dole na amma wallahi duk lokacin zan sha pure water na tuna pure water naira 20 yake sai na jira wata wallahi ta baci ba dadi
sunana Abdulrashid Esfa Gulemboka
kana shan ruwan pure water
to san gaske
to a da kake sha koko a yanzu da suka ƙara kuɗi
to ko wani lokaci ina sha amma yanzu daga jiya zuwa yau da suka ƙara kuɗi ban sha su ba
ka daina kenan
ban bari ba amma muna so mu san dalili dalilin da yasa aka kara mana wayannan kudaden da ga ya ada mana cikin sauki yanzu kuma mutane na kuka da talauci kuma ga karin
to afiya wata ada naira 10 ne yanzu naira 20 ba a ganin cewa naira 10 ba za ta hana komai ba
eh ba za ta hana komai ba ga me kudi talaka kuma a kullun naira 10 nan suna kashe mashi wasu hanyoyi da dama
to yanzu da a ce son ka ne nawa kake son a saida ruwan fiya wata
in son samu ne ba wanda yake samu yadda yake so ruwan fiya wata in sun tsada ga dan Najeriya naira bet
tuna na Alhaji Azuka Bodinga
kana shan ruwan fiya wata
ina sha sosai
ta daga da suka yi
duk a daga da suka yi ina ci abinci ba yanzu ban sha su ba
to a lokacin da ruwa ba su tsada kamar guda nawa kake sha aini
to duk san da ni ci abinci dai ina shan biyu in kuma ana rana ko ban ci abinci ba ina shan su
to yanzu da sun haka naira 20 a kan leda daya na fiya wata
ba ana bari gaskiya har yau tun wanda suka koma 20 ni ban saya su ba sai bottle water
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
babban mai koyar da King Faisal Babies wasa coach Kasim Gokuyobi yayi murabus daga matsayinsa na mai koyarwa cikin gaugawa kocin din dan Turkiya a watan Maris shekara ta 2021 ya tafi Faisal gabanin su mazagaye na biyu na Premier League din Ghana inda ya maye gurbin Nana Andy Sinason Gokyildiza ya gabatar da takardar yin murabus din sa ga manajojin clubin a ranar Laraba da safe yana mai fadan cewa yayin murabus ne saboda dalilan kansa shine ya kula da clubin a wasannin ta 10 na ƙarshe inda yayi nasara a wasanni 3 yayi baran-baran a wasanni 3 ya sha kashi a wasanni 4 babban manajan Great Olympics Oluboy Komodo ya ce Accra House of Oak ta dare bisa table league din Ghana ne a dalilin taimako da take samu daga alƙalan wasa a ƙarshen mako Haas ta dare bisa table league ya yadda ta yi nasara kan Birmingham Chelsea a Cross Post Stadium Amphibia dai na saran lashi league din na bana sai gashi za ta kara da Great Olympics a karan button Accra a ranar wasa na 28 ƙarshen makon nan manajan wadda mutum ne mai baki ya faɗa a gabanin karawar tasu ranar Lahadi cewa ba wani kokari ko biyan sinki da shi ba game da abin da yace ne ha suna samun taimakon alƙalan wasa ne abin da ya ba su damar jagorar ligin kansa en ba dan cikukun alƙalan wasa ba da ba su tabuka wani abin kwarai ba yace in sun sadu yana rikashe da jama'a cewa ko ha su ci za ta zabar wa Olympics en wasa Olympics din za ta yi kace-kace da ita hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta yi watsi da zabin CK Akono na Laye Kingston da Prosper Ogunnati a matsayin mataimakan mai koyarwa na Black Stars hukumar ta bashi zabi ya nemo Baturi da dan kasar waje ya zama mataimakin sa sai dai tun farko tsohon captain din na Ghana ya ki amincewa da ra'ayin mataimaki daga waje ya hakikance cewa zai bayar da nasa sunayen mataimakan da yake bukata FE na Ghana ta kawo ɗan waje biyu yayin da shi kuma coachin ya kawo nasa mataimakan guda biyu don a yi hira da su wato interview Kingston dai so 41 yana yi wa Ghana wasa kuma yana da kyakkyawan tarihin kwallo da ya taka wa ainihin locomotive kasar Moscow da Hapoel Tel Aviv da Hearts of Midlothian da kuma Al Ittihad cikin wasu ababa da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
wani gungun jam'iyyun siyasa masu tsatsauran akida a Isra'ila da ke kokarin tsige Prime Minister Benjamin Netanyahu na da har zuwa ƙarshen yau Laraba don kulla yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Kafofin yaɗa labaran Iran sun ruwaito a yau Laraba cewar jirgin ruwan yaƙi mafi girma na sojojin ruwan ƙasar ya kama da wuta kuma ya nitse a tekun Oman. Haka zalika anji cewar mahukunta a jihar Victoria da ke kudancin Australia sun tsawaita zaman kulle na mako guda a Melbourne, babban birnin kasar, domin dakile yaduwar sabuwar cutar COVID-19 da ta barke.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.